This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan asiri da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 6 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Sarfilu Blinken yana tattaunawa da shugabannin Egypt da Qatar domin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta. Shugaban tarayyar Turai Borrell zai kai ziyara Kyiv domin tattaunawa wato tattauna batun baiwa Ukraine tallafin yaki. Sannan har-harin Amurka a Iraq na faɗaɗa baraka tsakanin Amurka da Iraq.
To kanan labaran duniyan kenan. Al'ummar Birtaniya sun faɗa cikin damuwa bayan da likitoci suka gano Sarki Charles na uku ya kamu da cutar daji.
Saka babu labarin ya kada hantar jama'a da dama.
Statement from Buckingham Palace came as a shock to everybody, the entire country. It was it.
Yace gaskiya sanarwar ta tayarwa jama'a da dama hankali.
Daga nan za mu ji halin da ake ciki game da aikin tono albarkatun man fetur da iskar gas a jihohin Bauchi da Gombe.
An riga da an ba da wannan aikin kamfani ta India kuma sun shigo Najeriya suna shirye-shirye kuma in Allah ya sa wannan watan biyu da muka shiga yanzu za a fara wannan aikin na tonan man.
Sai kuma shirin noma tushen arziki da zai duba irin tallafin da gwamnatin Najeriya ke bayo manoman rani da Muhammad Hafiz Baballa zai gabatar mana. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau Talata ya gana da shugabannin Misra da Qatar yayin da ake ƙara kaini kan tsagaita bude wuta na wucin gadi da kuma ƙara yawan kayayyakin agajin jin kai ga fararen hulan Falastino a babban birnin Misra Cairo. Blinken ya gana da shugaban kasar Abdel Fattah el-Sisi Ikana zai kai ziyara Doha don ganawa da shugaban kasar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani da Prime Minister Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Amurka, Misra da Qatar duk sun bada gudunmawa akan wannan tattaunawar yarjejeniyar wucin gadin wanda ka iya dakatar da fadar na tsawon makonni da kuma yanta mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza. Vandan Patel mataimakin kakaki ne a ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Additional steps need to be taken to minimize civilian casualties, and I have no doubt that these are the very.
Yace akwai bukatar a ƙara daukar matakan da za su rage mutuwar fararen hula. Kuma na tabbatar ire-iren waɗannan batutuwa za ku ji sakataren Blinken yana tattaunawa da takwarorinsa a wannan ziyarar da yake yi. Ayyukan sojojin Isra'ila na sama da ƙasa a Gaza ya kashe sama da fararen hula 'yan Falastino da sama da 27,500 tare da jikkata mutane 66,900 a bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin kulawar Hamas. Mai kula da dokokin kungiyar tarayyar Turai na ƙasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon baya tallafin soji da kuɗaɗe a yayin ziyararsa a Kyiv yau Talata. Ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da EU ta amince da tallafin dala biliyan 44 ga Ukraine. Sannan Borrell ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a Ukraine yayin da ƙasar take ƙoƙarin shiga ƙawancen EU. Kazalika yau Talata, shugaban Ukraine da ke bibiyar al'amuran makamashin nukiliya na duniya Rafael Grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nukiliya da ke Zaporizhia. Jerin har-haren saman Amurka na baya-bayan nan a Iraki sun auna wurare da aka alakanta su da maboyar kungiyar da ke samun goyon bayan Iraki wacce ke kaiwa dakarun Amurka har-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana dada fadada baraka tsakanin Washington da Baghdad. Har-haren ranar Juma'a ya auna wurare uku a Iraki da kuma wasu wurare hudu a Siriya. Sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna. kama daga wuraren da ake bada umurni da inda ake liken asiri da ma'adanan makamai masu cin zango da wato cin dogon zango da jirage mara matuka bisa wani bincike da Amurka ta gudanar a baya-bayan nan. A jiya Litinin, Pentagon ta ce akwai yiwuwar an kashe ko kuma raunata wato mambobin kungiyar da ba a tantance yawan su ba, sai dai cira tsammanin mutuwar jami'an Iran ko mayakan.
To, ina an jima kaɗan Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar. Kafin nan al'ummar Birtaniya sun faɗa cikin damuwa bayan da likitoci suka gano Sarki Charles na uku ya kamu da cutar daji. Tun bayan fitar da sanarwa a jiya Litinin aka fara ganin dandazon jama'a a fadar masarautar ta Buckingham. Wakilin muryar Amurka a Turai, Ramatu Garba, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana daga birnin London.
Fadar masarautar Ingila dama wuri ne da ake yawan kai wa ziyara, musamman ma ga masu yawon buɗe ido. Sai dai jim kaɗan da sanarwar fadar game da lafiyar Sarki Charles na uku, jama'a suka soma mamaye harabar masarautar mai daɗaɗɗiyar tarihi. Cikin yanayi na damuwa, wasu suka yi wa muryar Amurka bayanin yadda suka je bayan samun labarin cewa sarkin na fama da cutar kansa. Pablo Santos kenan da ke cewa gaskiya abin bakin ciki ne ganin cewa ba a jima ba da rasuwar mahaifiyarsa, amma duk da haka muna kyauta zaton zai samu sauki har ma ya dawo bakin aikinsa na gudanar da sha'anin masarautar cikin koshin lafiya. Ta yi ma ya fi mahaifiyarsa jimawa a madafin iko, muna masa fatan alheri. Caroline kuwa cewa ta yi, ina masa fatan samun lafiya duk da cewa labarin mai tayar da hankali ne, amma fata na daga ya samu sauki. Daga daya cikin waɗanda suka yi jigun-jigun a fadar ta Buckingham, har da wata matashiya mai suna Veronica. Veronica ta ce gaskiya ba mu ji daɗin wannan labarin ba, duk da cewa ba na da masaniya a game da nau'in cutar kansar da ke damun sarkin, amma kuma abin dai abin bakin ciki ne sosai. Duk da dai sanarwar ta yammacin ranar Litinin ɗin da ta gabata ba ta yi wani cikakken bayani kan nau'in cutar kansar da ke damun sarkin ba, amma wasu a ƙasar sun yaba da matakin da masarautar ta ɗauka na sanar da al'umma halin da ake ciki saɓanin yadda al'amarin yake a can baya. Innocent Ame wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Birtaniya. Ya ce shakka babu labarin ya kaɗa hantar jama'a da dama.
Statement from Buckingham Palace came as a shock to everybody, the entire country. It was it.
Ya ce gaskiya sanarwar ta tayar wa jama'a da dama hankali, kuma abin damuwa ne ga al'ummar Birtaniya ba ma ga masarautar kaɗai ba. Sai dai na san za a ɗauki matakin da ya dace wajen ganin komai na tafiya daidai, kuma sarkin ya samu kulawar da ta dace. Na san 'yan ƙasa na tare da shi 100%, amma muna fatan nan ba da jimawa ba zai dawo ya ci gaba da aikin masarautar.
Tunadiyar
Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak da wasu manyan shugabannin duniya suka soma aika saƙonninsu na fatan ganin sarkin ya samu sauƙi nan ba da jimawa ba. Idan dai ba a manta ba, a ranar 6 ga watan Mayun bara aka naɗa Sarki Charles na uku a matsayin sarkin Ingila na 40 bayan mutuwar mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta biyu a watan Satumbar shekarar 2022. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin London na kasar Birtaniya.
To, a gaida Ramatu Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta damar da ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar kasar Senegal a jiya Litinin ta kada kuri'a don jinkirta zaben kasar wato kasar yammacin Afirka zuwa ranar 15 ga watan Disamba wanda aka gudanar cikin wani yanayi cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin ƴan adawa na dakatar da yin zaben sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta da wannan yunkuri da karfin tsiya daga harabar ginin majalisar kazalik a ranar Litinin wasu ƴan takara ƴan adawa biyu sun maka shugaba Macky Sall a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairu daga cikin kudurin jinkirta zaben da aka gabatar wa majalisar kasar wanda ta amince da shi sabanin wa'adin Sall da zai kare a ranar 2 ga watan Afrilu za a kara lokacin wa'adin mulkin shi zuwa lokacin da za a gudanar da zaben a watan Yuli Sall ya sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara karo na uku ba daga ƙarshe wani bincike ya bayyana cewa sama da kaso 2 cikin 3 na 'yan Pakistan ba su yi imani da yadda gwamnatin kasar take gudanar da zaɓe ba gabanin zaben 'yan majalisar kasar mai zuwa a ranar Alhamis kamfanin Gallup mai bibiyar lamuran zaɓuka mallakin Amurka ya gano cewa gwiwar 'yan Pakistan yana da ɗayin sanyi sakamakon irin kalubalolin da ake fuskanta a bangarorin tattalin arziki siyasa da tsaro wanda suke barazana ga zaman lafiyar kasar binciken ya bayyana cewa kamar tattalin arzikin kasar yanayin siyasar kasar ya yi kasa gabanin babban zabe tun bayan 2018 mutane 7 cikin 10 a Pakistan ba su da kwarin gwiwar sahihancin zaben baya ga kokuntan da jama'a suke da shi game da zaben kaso 88 na 'yan Pakistan su ma sun yi imani cewa matsalar cin hanci ta yi kaka gida a gwamnati
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla Alamu na nuna cewa kwalliya za ta biya kudin sabulu dangane da yunkurin da 'yan majalisar dattawa na jihohin Bauchi da Gombe ke yi na ganin an dada aikin tonon albarkatun man fetur da iskar gas da aka samu a jihohin biyu. Kamar yadda bayanai suka nuna kamfanin da aka baiwa aikin tonon ya isa Najeriya domin fara wannan aiki na tokanin albarkatun man a cikin wannan wata na Fabrairu. Ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Da yake tattauna da gidan rajiyon sashen Hausa na muryar Amurka a Bauchi dan majalisar dattawa mai wakiltar shi da Bauchi ta Kudu Sanata Shehu Buba wanda har ila yau shine shugaban kwamitin tsaro da basira ta majalisar dattawan Najeriya ya ce da shi da mai ba da shawara kan sha'anin tsaro na ƙasa Malam Nuhu Rubado da wasu 'yan majalisar dattawan sun ziyarci kamfanin NNPC inda manajan daraktan kamfanin Mele Kyari ya shaida musu cewa kamfanin da aka baiwa aikin hakar albarkacin man fetur din daga kasar India ya iso Najeriya don fara aikin gadan-gadan a cikin watan February nan.
Wannan abun gaskiya ya dami kowa. Nan ne mu su waɗanda suke da haƙƙin hako wannan man. Ma'ana su ma'aikatan NNPC kenan karkashin shi GMD Mele Kyari. Da ni da mai girma mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkan tsaro Malam Nuhu Rubado da kuma wa'ayensu daga cikin 'yan majalisar mu mun kira shi mun zanna da shi cewa ga wannan abun harka na tonon mai a Kulmani da ke tsakanin Bauchi da Gombe tun da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo ya yi lancin ɗinsa mun ji shiru mai ake ciki kuma mun ga cewa ba a tafi jin ba to gaskiya ya mana bayanai gamsassu ita harka ta tonon mai ba ƙaramin abu bane an riga da an ba da wannan aikin ta kamfani ta India kuma sun shigo Najeriya suna shirye-shirye kuma in Allah ya so da ya tabbatar mana cewa daga cikin watan biyu din nan lokacin da muka zanna da shi watan 10 ne ya ce shirye-shiryen su cewa wannan watan biyu da muka shiga yanzu za su zo za a fara wannan aikin na tonon man to muna nan mun sa ido mu ga cewa abin da za su yi akan insha Allah Allah ya tabbatar muku cewa idan muka ga wannan watan ta wuce ba a zo aka fara aikin nan ba insha Allah ta'ala za mu ta da magana kuma za mu san da al'umma handa ake ciki insha Allah
a dai hannun kuma shi ma dan majalisar dattawa mai wakiltar shiyar Gombe ta Kudu Sanata Antonis Yako Yaro a hira ta da shi a garin Gombe ya ce za su bi aikin tonon albarkacin man fetur din hannu da kafa don tabbatar da aikin.
Za mu bi wannan abun sau da kafa. Sai mun ga yanda aka tura Abu Zunadi. Da gaske ne abun yayi slowing down. Amma akwai transition na gwamnati. Ina ga shi ne kosu wannan. Daga wani gwamnati zuwa wata gwamnati, daga Buhari zuwa Tinubu for example. So, but by the way ba tarba already an investment a wannan gure. An shigar da kuɗi ba kaɗan ba. So dole ne kai mu da kuma mai din an samu. So me ya rage? Sara kawai mu bi gwamnati mu bi petroleum ministry din a ga cewa inganta wannan Kolmani business ta dawo a Kolmani. Yawa. Ba yadda za a yi abu na ba bayan ana neman abin da zai bunkasa economy, you know? Kawai mu yi jaddada tsakanin mu da Bauchi state mu hada kafa da gwiwa da karfe mu ga cewa mun sha nasara a wannan harka.
Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulrahman Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga kada lokacin da ake so, za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agwagwarmu na cewa karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Kalma wanda ba shi ne da mu sanade na arzikin mu shi ne uwa.
Yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Madina Dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi kan yadda suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani. A cikin shirin na wannan makon Madina ta fara da tambayar Sanata Aliyu kamar haka.
Bayan alkama za a koma shinkafa.
Ai watan duk kusan abubuwan da muke da shi na noma kowannen su ka dauka fa wallahi in dai za a yi shi da gaske to sai ka hito da miliyoniyas ba iyakar ni ne jinja ni ne tomato ni ne albasa ni ne rogo ni kowanne ka dauka saboda haka muna son ne mu jawo hankalin mutane bisa arzikin da Allah ya bamu mu maida hankali akai mu sarrafa shi mu ga abin da Allah zai mana kuma mun imani za a samu nasara insha Allah.
Ni abin da na lura tunda ake kasafin kuɗi ba a taba kasafin da aka ware mu harkar noma yawan kuɗin da aka ware a wannan lokaci ba. Me zaka ce a game da wannan?
Ai kawai sai da mu ci alhamdulillah. Kuma ya nuna kenan shugaba na gari, shugaba na ƙwarai, shugaba mai gaskiya, shugaba mai amana. Ya faɗa cewa matsalan abinci shine matsalan Najeriya yanzu da ya gani. Shi yasa yace food security shine priority din sa number 1 cikin guda 8. Ko ba haka bane? Ya jira ya kawo yace ga program ina agenda ina guda 8. Na farko yace food security. Idan an samu abinci to dan sai mu fara sauraron magana. Amma abinci shine yake so a yalwanta. Kowa ya iya je kasuwa ya sai abinci kuma yana da ba mai tsada ba. Ko tsadan abinci yayi yawa. To saboda haka ya ba mu wannan dama mu zo mu duk abin da za a yi a juya wannan al'amari saboda abinci da yalwanta a shirye muke insha Allah kan haka kuma shi yasa ya ba mu wannan kasafi.
To kada gadon cikin dan lokaci za a iya samun biyan bukata domin har yanzu fa kuka ake da rashin abinci.
Eh to ai kowa ya sani ranan da ka shuka ranan kake girbewa.
To yanzu ya za a yi
zuwa
yaushe ne
ai yanzu kamar da kika sani idan yara suka zo gida da yunwa mama muna jin yunwa aka ga kin dauki kwano kika je bakin murhu kika fara hahada wuta ai sai kiga a wannan lokacin yara sai yunwa din sai dan hakwarto don ya samu hope dan cewa lallai nan ba da jima ba abinci za ta nuna. To shugaban kasa ya ce renewal agenda tunda yayi wannan kasafin ai ko ya kamata kowa ya wata mu da addu'a ta cewa lallai san wannan da ake shirin yi idan ta nuna abincin mai dadi za ta fito.
me yasa ku a ma'aikatan noma ba ku tallafa masa ba tunda ai ana da wurare da aka ajiye su abinci da ya kamata a fitar a sayar da arha
ai idan za a iya tunawa a baya da aka samu matsala ko wancan gwamnatin da ta shuɗe ta bada 100,000 metric tons daga abin da aka ajiye amma daga lokacin da aka ajiye amma ya
kai zan tambaya ko amma
ya ai jarida ce yakin sani ai kafin mu zo aka yi wayannan abubuwan ai ai ba mayar ba saboda haka yanzu ne yanzu ne bisa tsari yanzu muna tsarin yanda haka za ta yi amma idan ba a yi production ba idan ba a noma ba a samu to shi yasa muka dauko haramman yin noman da bunƙasa shi saboda ne a samu hatsi ne yawa idan aka samu sannan mu ci mu fara siya amma da shi inde ka amma abin da nake so a sani shine muna nan muna iya kokarin mu wurin ganin cewa an magance wannan matsalar saboda idan ka ci abin da kake da shi ba ka da inda zaka samu wani wahala ka same ka
amma noma na bisa na mita yanzu
cewa a ba wani mita ku da ke mitan ku manoma sun san cewa mu da gaske muka so saboda haka ku ba
da tallafi ba ka fito da abincin daga kauyuka a kawo birni
ana nan ana fitowa ki kama hanya ki je ki tsaya hanyar zuwa Lagos ko kuma birane zaki ga irin motoci da ke kai kawo da kayan abinci amma ba shi bane abin da mu muke nufi shine muna son abinci ya yawanta in ya yawanta farashi zai sauko yanda kowa zai iya saya abin da ake nufi kenan kuma ba yau ba kowane lokaci shine ake magana food security don na ci yau na koshi gobe banda shi banda food security amma in ci yau in ci gobe gata wata shekara Allah ya bani da rai da lafiya ina iya ci shine food security kuma abin da shugaban kasa ya ba mu umurni kenan kuma shin da muke yi kuma insha Allah za a samu nasara
so me yasa sakonka ga ƴan Najeriya
a ƙarshe sako na shine bisa wannan kasafi kamar da kika lura idan an dubi shekarun da suka wuce abinda zai fito kuɗi kasafi na wannan shekara ya nuna gwamnati a shirye take ta dawo da martaban noma ko da tattalin arzikin manoma kuma mu da ni da ɗan uwana sanata bakan kiyaye a shirye muke mu yi wannan aikin insha Allah tsakaninmu da Allah abinda muke so kamar da shugaban ƙasa ya ba mu umarni shine mu yi aiki manoma su iya su yi noma kuma manoma su fahimci abin da suke yi mu kuma za mu ba da tallafi za mu yi program wanda zai tabbatar haka din ya faru bayan haka akwai watan waɗanda su kuma suna neman su ga cewa ba a samu nasara ba saboda su duk abin da suke yi yanda dai za a samu a danne abin al'umma shi suke so to mu kuma a shirye muke mu tabbatar haka bai faru ba waɗanda suka san manoma ne na gaske su hito su hana irin waɗannan mutanen saboda idan ba su hana su ba to su ne za su bata shirin da muke saboda mu muna nan ba kowa ko ina za mu gani ba ba kuma kowa muka sani ba amma manoma na gaske to su sani fa a dalilin su muke waɗannan ayyukan kuma muna so su hito su zo su yi wannan aiki abin da suka saba
kuma sai sashin kasuwa inda zamu leka kasuwar Otaku dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya mun jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Kabiru Usman na kasuwar Otaku Market a nan Abuja kenan
to naga kana sai da abubuwa da yawa nawa ake sai da buhun siga yanzu
buhun siga a yanzu dai ana sai da shi naira 74,000 a yau kenan ana sai da mudu 2,500
idan aka zo ta madara na shan shayi fa
madara babban gwangwanin gaba daya mai gram 2,500 ana sai da shi 29,000 sai mai gram 900 ana sai da shi 9,000 sai mai gram 400 ana sai da shi 3,500
to shayi kuma ba da mutum zai iya tsomawa a kofi ya sha nawa paketin sa
eh akwai na 600 yellow kenan akwai na 2,500 akwai na 2,000 akwai kuma sama da haka da sauransu
to naga kana ma da shinkafa nawa ne babban buhun shinkafa
babban buhun shinkafa ta waje ana sai da ita naira 72,000 ta gida akwai ta 64,000, akwai ta 60,000. Yanzu dai mai kyau dai kake so ba kasa da 60,000, amma ana iya samu 59,000, amma dai daga haka dai zuwa 60,000. Amma dai mai kyau kake so ki ba da zuwa so da sauran su haka. Ba za ta kai kama kasa da haka ba.
To naga jerkoki na mai a wurin ka da babba da matsakaici da kanana nawa nawa ake sai da su kuma?
Eh babban kwata-kwata ana sai da shi 44,000 a yanzu.
Mai lita nawa kenan?
Mai lita 25. Akwai mai lita 10 ana sai da shi 20,000, akwai mai lita 5 ana sai da shi 10,000 zuwa 9,800 haka. Akwai kuma mai lita 3 ana sai da shi naira 700. Sai mai lita 2 5,000, akwai mai lita 1 2,200.
Masu sauraro, a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin. Zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da ƙaramin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Ali Sabi Abdullahi, wakilin mu Abuja Madina Dauda, da kuma Julius Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaira Muhammad Hafiz Baballe. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen, sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau Talata ya gana da shugaban Misra da Qatar yayin da ake ƙara ƙaimi kan tsagaita bude wuta na wucin gadi da kuma ƙara yawan kayakin akajin agajin jinkai ga fararen hulan Filistino. A babban birnin Misra Cairo, Blinken ya gana da shugaban ƙasar Abdul Fattah al-Sisi kana zai ƙarasa Doha don ganawa da shugaban ƙasar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani da Firayim Ministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman al-Thani. Mai kula da dokokin kungiyar tarayyar Turai na kasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a Kyiv yau Talata. Ziyarar ta sana zuwa kwanaki bayan da EU ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga Ukraine. Sannan Borrell ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a Ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen EU. Jerin har-haren saman Amurka na baya-bayan nan a Iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da makoyar kungiyar da ke samun goyon bayan Iraki wacce ta kai wa dakarun Amurka har-hare akalla 170, wanda alamu ke nuna cewa yana dada fadada baraka tsakanin Washington da Baghdad. Har-haren ranar Juma'a ya auna wurare uku a Iraki da kuma wasu wurare hudu a Siriya, sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna, kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leken asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuka, bisa wani bincike da Amurka ta gudanar a baya-bayan nan. Majalisar Kasar Senegal a jiya Litinin ta kada ƙuri'a don jinkirta zaben kasar yammacin Afirka zuwa ranar 15 ga watan Disamba, wanda aka gudanar cikin wani yanayi da ke cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin da 'yan adawa suka yi na dakatar da yin zaben, sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta su da wannan yunkuri da karfin tsiya daga harabar ginin majalisar. Kazalika a ranar Litinin, wasu 'yan takara 'yan adawa biyu sun maka shugaba Macky Sall a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi ranar 25 ga watan Fabrairu. Wani bincike ya bayyana cewa sama da kaso 2/3 na 'yan Pakistan ba sa imani da yadda gwamnatin kasar take gudanar da zabe ba gabanin zaben 'yan majalisar kasar mai zuwa a ranar Alhamis.
To madalla. To masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan za mu sake dawowa da wani shiri da yaddar Allah. To domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za ku zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com da ma sauran shafukanmu na sada zumunta domin jin shirye-shiryen da suka gabata da ma wannan da muka yi yanzu. Yanzu kan madadin Aisha Mu'azu ta maka shirin ya zo gare ku sai Julie Leather Creation wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Jimbi Hamza. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma nake cewa Assalamu alaikum.